Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masaurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 18 ga watan Satumba na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Safinatu Sada Sudangi da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Asusun Bill da Melinda Gates sun ba da hujjar cewa Afirka ta fi kowace nahiya habakar yawan matasa da sauri a duniya. Dubatan iyaye sun cire ƴaƴansu daga makarantu a yankin Ingilishi na ƙasar Kamaru bayan da wasu mahara dauke da makamai suka raunata jama'a da dama a makarantunsu. Mahaukaciyar guguwar ce kuma fi tsanani a bana ta barbarnar da ba za ta misaltu ba.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ministan tsaron Najeriya Mansur Dan Ali ya gana da takwaran aikin sa mutarakalla akan harkokin tsaro a can Niger. Za kuma ku ji wata tattaunawa da wasu masu sharhi akan suka yi akan ziyarar shugaban majalisar dattawan Najeriya Bukola Saraki zuwa wurin tsohon shugaban Najeriya Ibrahim Badamasu Babangida. Bayan haka za ku ji hirar da sashen Hausa yayi da injiniya Yabagi Yusuf Sani akan gayyatar karban lambar yabo da ya samu daga Majalisar Dinkin Duniya. Muna nan kuma tafa da shirin noma tushen arziki wanda Safinatu Sada Sudangi ta shirya kuma za ta kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Afirka ita tafi kowace nahiya habakar yawan matasa da sauri a duniya, kuma cikin kasashe 10 na duniya dake da talauci, wanda a sanadiyar haka ya zama wajibi a saka ta cikin kasashe masu matukar neman taimako a duniya a nan gaba. Asusun Bill da Melinda sun ba da wannan hujja ne a wani rahoton shekara-shekara akan ci gaban da aka samu wajen cimma burorin wannan karni masu dorewa wanda Majalisar Dinkin Duniya ta tsaye da wa'adin cimma waɗannan burori akan shekarar 2030. Wannan rahoton da aka gabatar yau Talata ya buƙaci a auna Afirka da irin zuba jarin da ya taimaka wajen dago ƙasashen China da India waɗanda a da suke cikin talauci kuma a yanzu suka shiga rukunin ƙasashe masu matsakaicin kuɗaɗen shiga. Kashi 60 cikin 100 na 'yan Afirka suna ƙasa da shekaru 24 da haihuwa, yawan da Melinda Gates ta jaddada a wata hirarta ta wayar tarho da sashen Turanci na muryar Amurka yayin da ya yi da ita a farkon wannan watan. Idan duniya za ta dauki matakin da ya kamata wajen saka jari akan lafiya da abinci mai gina jiki da ilimi a Afirka, a cewar ta da an samu yuyuwar wata zuri'a mai wayo da hankali na ban mamaki. Dubatan iyaye suna cire ƴaƴansu daga makarantu a yankin Ingilishi na ƙasar Kamaru bayan da wasu mahara dauke da makamai suka raunata jama'a da dama a makarantunsu. Wasu 'yan aware da ke fafutukar samun 'yanci kan yankin Ingilishin Kamaru sun gargaɗi iyaye da kada su kai ƴaƴansu makaranta saboda ba za su iya tabbatar da kare lafiyarsu ba. 'Yan ƙauye da dama da iyaye sun bazama dazuzzukan da ke kusa da Sase, wata unguwa da ke kudu maso yammacin garin Buwa, a safiyar yau Talata suna neman 'yan makarantar da suka gudu bayan harin da maharan suka kai a kwalejin St. Joseph a yammacin Lahadi. Jama'a da dama sun samu raunuka a harin. Bernard Okalia Bilar, gwamnan yankin kudu da yammacin Kamaru, ya ce wasu 'yan bindiga da ba a san ko su waye ba sun kai hari a wata makaranta da ɗalibanta da malamanta, inda ya ce suka saru wasu daga cikin ɗaliban waɗanda shekarunsu sun kama daga 9 zuwa 17 da adda, wasu da bindiga da aka kera a gida, amma an samu sa'a babu wanda ya mutu. Bayan da abin ya faru, iyaye sun dinga cire yaransu daga makaranta wanda a da ke da ɗalibai fiye da 500. Da dama wasu makarantun a yankin Ingilishin sun buƙaci iyaye da su tafi da 'ya'yansu gida, wanda daman wasu da yawa sun riga sun cire 'ya'yan nasu. Aƙalla makarantu 70 ne aka kai wa hari tun lokacin da aka fara rikicin yankunan masu magana da Turanci a shekarar 2016, lokacin da malamai da lauyoyi suka yi bore akan yawan amfani da harshen Faransanci a ƙasar da ke da ƙabilu da yawa. Mahaukaciyar guguwar teku mafi tsanani a bana ta barbarnar da ba za ta misaltu ba bayan ta kashe fiye da mutane 60 a kasar Philippines da kuma wasu hudu a China kafin ta labba a jiya Litinin. A can Philippines masu aikin ceto sun gano gawarwaki 11 suna kuma ci gaba da nema a cikin inda wata kafar watsa labaran cikin gida ta kira kasa ko kuma tabo mai yawa da tarkace da suka lullube mutanen da suka fake a wani dan karamin coci a ranar Asabar yayin da guguwar tekun Mangkut ta yi kace-kace da tsibirin Luzon dake arewacin kasar. Mangkut wata shahararriyar guguwa mai karfin iskan dake gudu ko kuma juyawar kilomita 250 a cikin awa ta tuge itatuwa da rushe gine-gine a lardin Guangdong mai yawan jama'a kasar ta China. Harkokin rayuwa za su dauki lokaci kafin su dawo daidai a kasar Philippines a inda China ke fuskantar rushewar gine-gine kamar yadda jama'ar kasashen biyu suka bayyana. Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. China ta dauki alƙawarin daukar mataki akan shirin shugaban Amurka Donald Trump na ƙarin haraji akan kayan dala biliyan 200 da za a shigo da su daga China. Sabon harajin wanda zai fara aiki a ranar Litinin mai zuwa, wato 24 ga watan Satumba kenan, zai fara da kashi 10 cikin 100 sannan ya karu zuwa kashi 25 cikin 100 a watan Janairun shekarar 2019. Za a aza harajin ne akan dubban kayayyakin amfani waɗanda suka hada da kayan wutar lantarki, abinci, kayan aiki da kayan amfanin gida. Gwamnatin ta Trump amma ta cire kaya masu yawa daga cikin kayan da aka saka wa sabon harajin waɗanda suka hada da agogon hannu, na'urar Bluetooth da kujerar zaman yara a cikin mota.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun tsaro. Ministan tsaron Najeriya Mansur Dan Ali ya gudanar da ziyarar aiki ta wuni daya a jiya a jamhuriyar Niger, inda suka tattauna da takwaran aikinsa Kallamu Tari game da batutuwan da suka shafi matsalar tsaro akan iyakokin kasashen biyu, abinda ya ba su damar cimma wata yarjejeniya ta musamman. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma ya aika mana da rahoto daga birnin Yamai.
Sabon salon da 'yan bindiga suka bullo da shi a jihar Zamfara, wanda kuma ke kokarin fantsama zuwa jihohin Sokoto da Katsina har ma da jihar Maradi a jamhuriyar Niger, na daga cikin muhimman batutuwan da ministocin tsaron Najeriya da Niger suka tantauna a yayin wannan ziyara ta Mansur Dan Ali, wacce a ɗaya daura ta ba shi damar ganawa da shugaban ƙasa Muhammadu Isu, kamar yadda ya yi wa manema labarai ƙarin bayani.
Faɗan da akan samu a ƙasashen Zamfara, Katsina da Sokoto su ma muka samu kalubalanci, saboda mayawancin 'yan ta'addan 'yan ankoro su sai su tsallako su koma wannan ƙasa, 'yan kukun su kuma ankoro su sai su dawo kuma ƙasashen mu. So mun zauna mun gano ta hanyar da ya kamata mu duba mu ga yadda za mu maganin su.
Farfadowar ayyukan Boko Haram a yankin arewa maso gabasin Najeriya a wani lokacin da aka yi zaton an murkushe wannan kungiya kwata-kwata na matsayin wani bangare na makasudin wannan rangadi da ministan tsaron Najeriya ya ce zai shafi baki ɗayan kasashen yankin tafkin Chadi.
Shi faɗan Boko Haram ko kuma insurgency ba abu bane wanda za a yi cewa ana gama da shi rana ɗaya. Yana cikin abubuwan da muka zo muka tattauna, za a ƙara yunkurawa a ga cewa ai maganin su. Haka ma zan zagaya, zan tafi Kamaru, zan tafi Chadi in ƙara ƙaimi akan waɗannan abubuwa suke faruwa, saboda kowace ƙasa ya kamata ta sa ƙaimi ta ƙara ƙarfi mu gani, saboda kamar me ake cewa ginshiki ne, in ginshikin nan baya nan za a samu matsala.
Gwamnatin jamhuriyar Nijar ta jaddada aniyar baiwa hukumomin Najeriya haɗin kai a ci gaba da ɗaukar matakan daƙile dukkan wani yunkurin 'yan bindigar da ke neman mayar da Nijar ɗin mafaka. Abin da ya sa ƙasashen biyu baiwa junansu izinin furtumar masu tayar da ƙayar baya ba tare da layin iyaka ya zama yau jami'an tsaro wani shamaki ba. Alhaji Kallamu Tari shi ne ministan tsaron ƙasar Nijar.
Har yanzu kokowar mu da Boko Haram ba ta ƙare ba. Mun ɗauki niyyar za mu yi wannan kokowa, za mu ƙare ta, kuma za mu yin ta da kan cewa mutanenmu sun koma ga mazauninsu. Babban magana ita ce ƙasashen mu sai sun kama duka tsakaninsu, sai sun gama ƙarfi. Masu sada mutanen nan an san su. In mutum zai tsaya tsakani da Allah shi ma ƙasashe yaƙi, zai gaya mana inda wannan mutane suke. daga ina suke yi tawaye na suke shiga in yayi mana haka nan ya biya mu
ministan tsaron kasar Niger Kalla Mutari da takwaransa na Nigeria Mansur Dan Ali da ke samun rakiyar komandan rundunar hadin gwiwar kasashen yankin tafkin Chadi sun rataba hannu akan wata yarjejeniyar hada karfi da karfe da zummar tunkarar kowane irin kalubalen tsaron da ke barazana wa zaman lafiyar al'ummomin waɗannan kasashe biyu da ake yi wa kiranin Hassan da Husaini Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Allah a gaida Sulaiman Muna Barma yanzu kuma zamu koma fagen siyasa a cikin ɗan kwanakin da suka gabata ne shugaban majalisar dattawan Najeriya Alhaji Bukola Saraki ya kaiwa tsohon shugaban Najeriya Ibrahim Badamasu baban gida ziyara abin da ya janyo cece-kuce a kasar wakilin sashen Hausa Muhammad Ibrahim Kwari ya tattauna da wasu ƙwararru a fannoni daban-daban akan wannan batun
a tare da ni Alhaji Bashir Hayatu Jentilene mai sharhi kan al'amuran yau da kullum sai kuma Malam Bashir M Bashir ƙwararre ne akan harkar hakokin sadarwa da yaɗa labarai zamu tattauna da ku ne dangane da wannan batu na ziyarar Dr. Bukola Saraki zuwa wurin tsohon shugaban kasa General Ibrahim Badamasi Babangida Alhaji Bashir Hayatu Jentilene da kai zan fara
to na farko jama'a assalamu alaikum ina son mutane su san cewa na farko waye tsohon shugaban kasa Babangida safadin inda matsayin da Allah ya bashi da kuma mutane suna mantawa cewa shi dan PDP ne da yi shine su suka PDP dan su karbo mulki a hannun soja saboda duk in PDP suna kallon sa uba har yanzu wanda ko zai masa shawara sai kuma yana kokari ije domin ya samu cewa ya dasa na biyu a kalamar da ya faɗa akan Bakola duk da wasu su zasu mamaki ni ba zan mamaki ba idan aka auna duk abubuwan da yake gaya wanda suka zo kowa da kowa je tambol ya je salami da ya je da duk masu nema daban yake da wanda ya faɗa akan Bakola da yini yace ko ba komai zan goyi bayanka domin na rama abin da mahaifinka yi maka imin mahaifinka ya goyi baya ta saboda kani ba zan goyi bayanka wannan kalamai ya nuna cewa Bakola ina da wani matsayi na daban a gurin president Babangida fiye da sauran domin har ya furta wani abu da yake ganin kamar Bakola yana bin sa bashi ko kuma a'a baban mahaifin Bakola wato sanar samu rigayi wallo sanar Saraki wazirin Ilori yana bin sa bashi domin ya mar wani abu da yake ganin bai ramar ba har yi rasu to yanzu ga dan sa yazo saboda haka ina ganin cewa zai iya yi wa dan sa saboda haka ta kalli nauyin magana ba wani wanda yace zai koyi baya ya faɗa mar abin da ya faɗa masa
Alhaji Bashir M Bashir waɗannan kalamai ne na fagen siyasa kuma akwai abin da kuke cewa political communication mutane da yawa suna kallon waɗannan bayanai da suke fitowa daga shi bakin tsohon shugaban kasa kamar suna cin karo da juna idan aka bude layi na wannan political communication din hakan din ne suna cin karo da juna ko kuma a kan laifi
to na farko dai ya kamata mutane su sani yau a kasan nan idan zaka dubi matsayi da abin da ake kira influence da turanci wato tasiri a siyasa wanda dai yaje wajen Babangida ko da ma ba Bukola Saraki bane mutukar yana takara ko yana da ra'ayin ya takara ta neman shugaban kasa idan yaje wajen shugaban kasa neman tabarruki ba laifi bane saboda irin tasirin su da ire-iren yadda suka taka rawa wajen tantance al'amuran da suka shafi Najeriya gabaki da kowa yana gani duk lokacin da suka ce ka zo ka taka rawa a filin daga to sai aga cewa kaman kana da wani babban tagomashi to idan ka duba za ka ga cewa abinda ne tsammani na so in gani a wannan report din da jarida ta buga kan cewa kada ya tsaye kasa a gwiwa wajen fafutukar neman wannan shugabanci na kasa ni na dauka shi shugaba Ibrahim Bada tsohon shugaban kasa zai fito ya cewa Bukola Saraki ka kalli matsayinka a matsayin na uku a gwamnatin Najeriya a wannan tsari na mulkin demokradiya a jamhuriyar ta hudu majalisa ta bangaren zatarwa akwai zaman doya da manja wanda ake gani wannan shine yake kokarin tade mulkin demokradiya a Najeriya ya kamata ku je ku gyara gidajen ku kafin ku zo magana shugabanci saboda mutukar aka ce da bangaren zartarwa da bangaren yan majalisa akwai farraku da rashin jituwa to mulkin demokradiya ba zai taɓa yin tasiri ba ba wai a Najeriya ba duk wata ƙasa da ƙasa ne a duniya
kuma da Allah gaida Mahmud Ibrahim Kwari da tawagarsa Ya bagi Yusuf Sani, injiniya ne daga jihar Niger a Najeriya, wanda ya samu wasiƙar gayyatar karɓar lambar yabo daga Majalisar Ɗinkin Duniya akan irin ayyukan jinƙan da ya yi. Abokiyar aikinmu Jummai Ali ta yi hira da shi.
Na farko, muna taya kan wannan samun wannan lamba ko kuma kyauta ta yabawa. Ina son a takaice ka gaya mana waɗanne ayyuka ne ka yi na jin kai har ya kai jallin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta karrama ka.
To alhamdulillahi kafin kisan sha'anin wato na duniya inda Allah ya sa kai kana da wato tausayi kuma kana da buri ka kyautata wa wato jama'a bangaren aiki na yau da kullum da jama'a suke ciki wato abinda zai inganta rayuwar jama'a kaga cewa ba sai ka nuna kanka ba indai kana yi ne tsakaninka da Allah da manufa wato na alheri to kaga Allah Ubangiji ne zai dinga daukaka ka a bangare ma da baka tunani ba to shi ne na tabbata shi ne yasa Allah ya sa wato Majalisar Ɗinkin Duniya suka ga irin kokarin da nake yi har ya kai ga cewa aka bani wannan daraja. To na farko dai ni haifaffen bidda ne a Niger State kuma wato a cikin abinda za a iya cewa cibiya na Nufawa. To Hajjaji Mali in kika duba za ki ga cewa mu Nufawa muna nan a Kwara State da yawan mu, muna nan a Kogi State da yawan mu, muna nan a Niger, musamman a Niger State da yawan mu. To amma akwai abu daya wanda yake cin mutuwa a kuriya, shine babu cikakken hada kai
ban tare numfashin ka ba. Wannan daraja da Majalisar Ɗinkin Duniya ta baka din nan takamamme waɗannan ayyuka kai wani irin taimako na jin kai ka bayar
kamar hada kan jama'a.
To
kasan jama'a suna zama kamar kara zubai haka sai ka ga abubuwa da yawa zai dinga faruwa wanda yake idan babu hadin kai nan musamman a fuskan ana iya cewa na siyasa don bayan da za a yi a ce rayuwar mutum na jama'a dole ne ka kawo sha'anin siyasa ciki wato sha'anin gwamnati. Gwamnati kuma kafin gwamnati ya yi aiki ya yi ma jama'a aiki yadda ya kamata sai idan jama'a nan suna da hadin kai. To shi ne Allah ya bani dama na kafa abin da muke kira wato kungiya na Nufawa har muka kai ga muka sa rana yanzu haka kowane shekara akwai ranar da ake girmamawa wato mu aladunmu da irin zamanmu da yadda za a yi mu samu hadin kai a duniya kwa ranar 26 na June na kowane shekara mukan taru yanzu haka muna da abubuwa da yawa da muka yi. An yi makarantu kamar na computer yadda ake koya mutane yara computer don su san wato a samu ilimi.
Yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfi 11:18 yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Safinatu Sada su dangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A wannan makon za ku ji tattaunawar da abokin aikinmu Sarfili Hashim Gumal ya yi da wani bako wanda dama ya taɓa ziyartar sashen Hausa a shekarar da ta wuce. To kuma menene dalilin da ya sake dawo da shi Amurka a wannan shekarar? Sai ku biyo mu a cikin shirin ku ji.
To jama'a assalamu alaikum, yanzu haka mun sake yin babban bako da yake riba bako bane a gidan nan baya zo shekara ta gabata kuma gashi ya ƙara zuwa da babban daraktan cibiyar nazarin aikin gona ta Jami'ar Ahmed Bello Professor MK Usman. Professor baka da zuwa.
Baka ne.
Yawa. Professor kamar shekara ta gabata ka zo ka gashi ka sake dawowa. To me ya dala kai wannan karan?
To alhamdulillahi abun suka dawo da suka kawo ni wannan karan guda biyu ne. Na farko akwai wani aiki da muke NLS suke da University ta Maryland.
Wato Jami'ar Maryland kenan.
Jami'ar Maryland. Akan maganar kacalla wanda ke damun mutane a Najeriya musamman masu aikin noman rani. So wannan ya zama to da mu da kuma ta University a Madrid can kasar Spain da kuma university ta Gashua muka hada wata proposal muka kai ita kuma World Bank gwamnatin bankin
babban bankin duniya kenan
ya karba ya ce mu ci gaba domin mu ga yanda za mu bullo ma lamarin na wannan kace lai zamanto cewar mun warware wannan matsala ta zamanto maimakon ta zamanto tana matsala ya zamanto mun mai da ta abubuwan da ya zamanto abun amfani ga mutane
to professor kace kace laba ko bane zai san me yake nufi ba
ita kace la dai wata yabanya ce kuma wata ciyawa ce wanda suke fitowa a cikin ruwa musamman ma idan tun daga kogunan dake na Kano har zuwa Hadejia zaka gansu sun
wato tana rufe bakin ruwa
suna rufe hanyar ruwa suna rufe hanyar ruwa suna kuma suka shiga cikin gonakai ma su yi banna da sauran saka ya zamanto musamman kaga shi in ana maganar noman rani hanyar ruwa an yi ta ne don ruwa ya wuce to idan ita wannan kacallar ta zo ta toshe hanya za ga ruwan ba zai wuce ba yanda ake so saboda haka zai sa ya zamanto ba a samu ruwa isasshe wanda zai malale ko kuma amfani da shi domin noman rani a inda ake so so kaga wannan babba sannan kuma na biyu za ka ga akwai tsuntsaye takan aje tsuntsaye waɗanda su tsuntsayen nan sukan taso su cinye amfanin gona ko su musamman ma in ya zama to na wanda su ci ne sannan kuma hammada dai abubuwa daban-daban kai hammada mace dai duk za ka ne ka samu a wajen sannan za ka ita wannan kacalla ba wani ciyawa ce ba da dabbobi za su ci
to ba ta da amfani
to shi sa abin ya gallabi jama'a ya gallabi masu aikin noman rani sai ya sa ya zamanto ita gwamnatin tarayya ta hanyar ta wannan babban bankin duniya ta nemi ta yaya za a yi warware wannan to shi ne mu muka ba da namu hanyar da muke gani ta hanyar kimiyya sannan aka karba aka ce to ya kamata so akan haka ne ya sa na zo sannan kuma na biyu akwai wannan babban taro da ake na kowane shekara na American Society of Agric Engineers wato ko kungiyar Agric Engineers na
injiniyoyin aikin gona kenan
yawa injiniyoyin aikin noma so sukan hadu kowane shekara ya zamanto an tattauna me aka samu game da ci gaban harkokin aikin noma musamman masu aiki na mashin da dai duk abin da ka sani na dabara ta hanyar za a yi aikin noma a duniya gabaki daya to waɗannan abubuwa guda biyu su ne suka ƙara dawo da ni
haka
sannan kuma a zuwa na ma har Allah ya sa na ji cibiyar ifri wata ifri shi ne waɗanda suke wata babbar cibiya ce wanda suke tallafa ma aikin gona a duk duniya gabaki ɗaya to mun je mun fara maganganu akan ta yaya za su zo musamman ma mu a nan NRL su taimaka mana ta yanda za a zamanto an mutane sun gane dabarun yayin da za a watsa labaran aikin noma da sauran saka domin a yanzu kagan kalura duniya yanzu ta fara amfani da hanyoyi daban-daban na yanar gizo wato ko ta yanda za a watsa labaran aikin gona da sauran saka to wannan ma shi ma kanshi na amfani da dama na ji mun har tattauna tare da su
wato cibiyar ku ce ka wato ka zo ne a madadin cibiyar ku ne kuma wannan abu da ake haɗin gwiwa da wannan jami'o'i da ka ambata da farko wato ta sun haɗa gwiwa da cibiyar ku ne domin a samu a taimaka a samar da wannan
kwarai da gaske haka ne da na zo ne kan wannan aiki kuma ita abin da muke so mu yi da ita wannan kacallar shi ne ya zamanto an mai da ita yadda za a zamanto dabbobi za su iya cinta wato ne sarrafa za a yi mata dabba da ci sannan na biyu za a iya amfani da ita domin a yi a hito da gas din da zai rika dafa abinci da sannan kuma kamar na faɗi maka akwai malamin wanda yake nan yana wannan jami'i ne a wajenmu ya zo kanshi akan aikin fidi ɗinsa ma na wannan ganin ta yaya za a sarrafa ita wannan kacalla domin a samu gas na dafa abinci kuma wannan abu muna fatan cikin shekara biyu nan za mu iya idan mutum fito da shi cewar ita kacallar nan duk da take matsala ce amma za a yi amfani da ita domin ta zamanto ta amfani dan adam
to wani tsari kuka dauka a yanzu domin ganin an kai ga majiya zuwa shi nan da shekaru biyu kamar yadda ka faɗa cewa akwai wani mataki da yanzu kuke ka
to ma
madalla masu sauraro sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu za ku ji ci gaban tattaunawar tasu yanzu a madadin shi Sarfi Lahashin Kumal da ya tattauna mana da bakon namu da Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin ni Safinatu Sada Sudanki ke cewa mu huta lafiya yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Wasiƙa mu ta farko a yau ta ce ina kira da jama'an Najeriya da mu ci gaba da yi ma sojojin Najeriya addu'a dangane da yunkurin da suke yi na kokarin ganin sun kawo ƙarshen ƴan ta'adda na kungiyar Boko Haram da fatar Allah ya musu jagoranci ya zaunar da ƙasar mu Najeriya lafiya da ma sauran ƙasashen Afirka baki daya amin sako daga Aliyu Usman Taka lafiya wasiƙa ta gaba ko cewa ta yi Salam VOA Hausa gaskiya muna goyen baya 100% akan matakin da hukumar zaben Najeriya INEC ke shirin dauka na kokarin ganin ta hana zuwa wajen zabe na shekarar 2019 da wayoyin salula domin wannan zai taimaka wajen magance magudi da kuma yadda ake siyan qur'an jama'a sako daga Bashir Kansila mai tukunya bakin kasuwa dirin daji jihar Kebbi da Sani Umar na Liliya mai mai makuku jihar Kebbi sai wasiƙa ta gaba ta ce ina kira ga gwamnatin Najeriya da ta ƙara ƙaimi wajen kokarin ganin ta samar da aikin yi musamman ga matasa domin wannan shine alƙawalin da ta dauka a lokacin yakin neman zabe da fatar Allah ya mai shugaban Najeriya da makarrabansa da sauran gwamnonin jihohin mu baki daya jagoranci Allahumma amin sako daga Hakilu Zamani almajirawa malumfashi wasiƙar mu ta ƙarshe a yau kuma cewa ta yi jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya muna kira ga uwar jam'iyya ta ƙasa da ta gaggauta daukan matakin magance takaddamar da ke ci gaba da kunno kai a tsakanin ƴan jam'iyyar a wasu jihohin arewa tun kafin wankin hulla ya kai ta dare sako daga Abubakar Kawu Girgir
To kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Afirka ita ta fi kowace nahiya haɓakar yawan matasa da sauri a duniya kuma cikin ƙasashe goma na duniya da ke da talauci wanda a sanadiyyar haka ya zama wajibi a saka ta cikin ƙasashe masu matuƙar neman taimako a duniya a nan gaba. Asusun Bill da Melinda sun ba da wannan hujja ne a wani rahoton shekara-shekara akan ci gaban da aka samu wajen cimma burorin wannan ƙarni masu ɗorewa wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta tsaye da wa'adin cimma waɗannan burori akan shekarar 2030. Dubatan iyaye suna cire ƴaƴansu daga makarantu a yankin English na ƙasar Kamaru bayan da wasu mahara dauke da makamai suka raunata jama'a da dama a makarantun su. Wasu ƴan aware da ke fafutukar samun ƴancin kan yankin English Kamaru sun gargaɗi iyaye da kada su kai ƴaƴansu makaranta saboda ba za su iya tabbatar da kare lafiyarsu ba. Mahaukaciyar guguwar teku mafi tsanani a bana ta barbarnar da ba za ta misaltu ba bayan ta kashe fiye da mutane 60 a ƙasar Philippines da kuma wasu 4 a China kafin ta lafa a jiya Litinin. A can Philippines masu aikin ceto sun gano gawawwaki 11 suna kuma ci gaba da nema a cikin inda wata kafar watsa labaran cikin gida ta kira kaso ƙasa ko kuma tabo mai yawa da tarkace. Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Safinatu Sada Sudanki da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyoyinmu Mr. Chang da Skip ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.